الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. باي هكا يوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gaisuwa gare ku da kuke nan da dukkan waɗanda suke jin mu a ko ina suke daga masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Kwalewa a nan Bauchi inda muke gudanar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Wannan shine zama na takwas domin yini na takwas na Ramadan shekara 1443 bayan Hijira, wanda kuma shine yini na 9 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Wannan darasi ne na musamman da muka keɓe shi domin ya zama darasi na kusa da ƙarshe akan darussa na suratul Fatiha. Har zuwa yanzu ba mu gushe ba, muna neman albarkar Allah a cikin wannan sura. Mun fara tun daga kan muqaddima akan tafsiri zuwa muqaddima akan Qur'ani zuwa muqaddima akan suratul Fatiha. Sai tafsirin suratul Fatiha turmi na farko, sai tafsirin turmi na biyu, sai tafsirin turmi na uku da muka yi jiya. Yau kuma da yardar Allah za mu ji fa'idojin suratul Fatiha. Allah ramma karɓa mu ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Na'am.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Allah ya maka albarka dana. Wannan ita ce suratul Fatiha. Mun ji karatunta, mun ji fassaranta, mun ji kuma tafsirinta a baya. Yau kuma da yardar Allah za mu ji fa'idojinta. Wannan sura ba za mu iya kure fa'idojinta ba, amma dai nayi iya kokari na tsinto fa'idoji guda 50 wanda yanzu za ku ji da yardar Allah. Fa'ida ta farko ita ce Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana isti'aza da basmala, kamar yadda muka fara karantawa. Don haka duk wanda zai fara karanta wannan sura yayi isti'aza, kamar yadda Allah ya ce fa iza qara'tal qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Don haka duk wanda zai bude alqur'ani ya fara wannan sura ta Fatiha ya fara da isti'aza, sannan kuma yayi bismillah, domin Allah da bismillah ya bude wannan sura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fa'ida ta biyu, mashru'iyyatu listi'adati billahi fil mawadi'il mashru'a. Isti'ada da muka ji aka bude karatun wannan sura da ita din nan, an shar'anta yinta a wurare da yawa irin waɗanda muka lissafa. Bayan wanda ake yi a yayin bude Al-Qur'ani da karatu, ana yin isti'ada a wajen addu'o'i da yawa. Isti'ada a wajen shiga banɗaki, isti'ada a wajen shiga masallaci, isti'aza a wajen fita daga masallaci, isti'aza a wajen wato addu'o'in da ake yi wato na zikirorin safiya da maraice. A'udhu bi kalimatin llahi tammati min sharri ma khalaq. Isti'aza a yayin fushi da daurare da yawa waɗanda ka ji a cikin shari'a wanda ake yin isti'aza. Da kuma fa'ida ta uku, mashru'iyyatul basmalati fi kulli amalin zibal. Mun koyi ladabin yin bismillah a duk al'amarinka a kai a matsayinka na musulmi. Zaka miƙe ce bismillahi, zaka zauna ce bismillahi, zaka kwanta ce bismillahi, zaka ci abinci ce bismillahi. Ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Sannan kuma da yin bismillah a cikin dukkan al'amarin da ka ji a shari'a an ce ana bismillah a wurin, to mutum ya yi domin neman albarkar Allah cikin abin da zai yi. Fa'ida ta hudu, مشروعية التأتي بكتاب الله في الافتتاح بالحمد لك في الخطب ونحوها منكو يلد بين القرآن يدعى الله يبود لتافر سنة القرآن دا بسم الله كما دو أبن دا ذاك بود كفارة دا بسم الله إذن ذاك ربط لتافر كفارة دا بسم الله إذن ذاك ربط وسيقى كفارة دا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنه من فلان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سننكما إذن ذاك يجوابي أتكم متاني كفارة دا بسم الله idan an taru ana meeting kazo zaka yi magana kace bismillahir rahmanir rahim ka bude da sunan Allah domin neman albarkar Allah akan abin da zaka faɗa ka faɗi daidai kuskure kuma Allah ya raba ka da shi sannan kuma shedan kar ya shigo cikin zancenka domin ko karatu kake yi na Qur'ani sai shedan ya nemi ya shiga ballantana kana yin zancen duniya mai sauki to haka shedan yana tare da kai waje neman ya wargaza maka al'amura a koyaushe yi bismillah domin ka rabu da shi فائدة تبير ورود الحمد في جملة الاسمية دليل على دوام استحقاق الله تعالى للحمد في كل حين وعلى كل حال فرقوا أبونا مكدشين سيئ الله يفارد الحمد لله رب العالمين سيزم جملة اسمية جملة اسمية تسونا حمد الله تدو أتكي يانون تشيوى cancantar ubangiji da a gode masa a yabe shi cancanta ce ta da'iman tunda alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard sannan har yanzu a sama da kasan walahu alhamdu fis samawati wal ard sannan har gobe a lahira walahu alhamdu fil ula wal akhirah sannan har a ƙarshen magana ma wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin don haka mu gane cewa godiya ga Allah ba zai taba gushewa ba a kowane yanayi abinda nake nufi da kowane yanayi shine dukkan wato halin da mutum ya shiga ciki akwai godiyan Allah a ciki dukkan ni'ima ana godiya ga Allah ne akan kowace ni'ima ba a gode wa wani sai an gode wa Allah saboda duk wanda ya baka wata ni'ima to ni'imar sa reshe ne daga ni'imar Allah Allah shi ya bada tushen sannan shi ya mika hannunsa kafin ya mika maka don haka ka gode wa Allah da ya sa shi ya maka kar ka gode wa dan adam sai ka gode wa Allah don haka gode wa dan adam yana biyo bayan gode wa Allah ne shi yasa wato kuma ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi na zikirin Allah shine alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowace sallar farilla mu ta maimaita alhamdulillah alhamdulillah sai mun yi 33 ya koya mana kafin mu yi bacci mu ta maimaita alhamdulillah alhamdulillah sai mun yi 33 ya ce mana alhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah tana cika mizani shi yasa ko tasbihi ne zaka yi to ka hada da hamdala fasabbih amami بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فائدة شدة ورود الحمد في جملة اسمية دليل على استحقاق الله تعالى للحمد ولو كان على المكاره دعك الحمد لله اكا فتيت الجملة اسمية ودى تافكرتي سمد جملة فعلية شدة دمين ينونا مكا ألا ياتشن تنشي ابو كودا ابندا ya aikata kai a wurinka ba mai dadi bane saboda idan Allah ya tashi yin abu bai zai yi shawara da kai ba don haka kasancewarsa mai mulki akan ka mai iko kuma shine rabbul alamin zai iya yin abin da ba shi kake so ba amlil insani ma tamanna duk abin da kake so ne Allah zai maka falillahi al-akhiratu wal ula Allah shine mai duniya shine mai lahira shine zai yi abin da ya so to kai tun da ba abin da ka so kadai Allah zai maka ba ko abinda baka so Allah ya maka ka gode masa shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abu Musa Al-Ash'ari riwayar Imam Tirmidhi ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yakan aiko mala'ika sai ce je ka dauko ran wane idan Allah ya sa aka dauko ran wane sai ce menene ɗan uwansa suka ce sai Allah ya ji yayi hisabi akan abinda aka ce to idan Allah ya aika wani bawan Allah yana da ɗansa yana so ɗan bayi da lafiya an kai asibiti an kawo maganin gargajiya an yi tawa uban yana ta kokari yana ta damuwa amma Allah ya aiki malaika ce je ka karbo mu wannan yaro yaro ya tafi wannan mutum da yake bawon Allah ne duk da dan sa ya mutu amma sai ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce wa malaika ya fi sanin me aka yi amma sai ya ce da shi mai bawa na yace da ka dauki ran dan sa sai ya ce na dauki ran dan sa da yake kauna amma ya ce alhamdulillah ya gode maka sai ya ce ya gode mun bayan na masa abinda baya so yace kware ya gode maka sai Allah ya ce ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd ku gina wa bawa na gida na musamman a cikin aljanna ku sa wa gidan suna gidan godiya wato na wanda ya gode alal makarihi kenan to don haka tunda Allah ya ce alhamdulillah kuma tazo a jumla ismiya shi yasa godiyar take da karfin da ko abinda baka so akai maka zaka gode wa Allah ballantana abinda muke so shi Allah ya fi mana domin babbar godiya shine da Allah ya baka damar ka gode ma shi yasa yake rabbi auzi'ni an ashkur ya Allah ka bani dama in gode wani ga godiyar amma Allah bai bashi damar ya gode ba to sai Allah ya baka dama kafin ka gode shi yasa ake gode wa Allah akan ya baka dama kuma ka gode wa Allah akan ya maka ni'imar da ya baka damar ka gode masa akan ta fa'ida ta bakwai anna Allah ta'ala ahlul lilhamdi wa annahu ta'ala yahmadu nafsahu Allah madaukakin sarki shine ma'abocin godiya godiya wato ta yanke wanda bata da tawaya shi yasa wannan siffa ta sa da yake ta godiya cikakkiya ce wanda bata da tawaya shi yasa shi da kansa ma yake yabon kansa shi Allah ko ka yabe shi ko kai be shi ya yabi kansa kuma shine mafi girman masu yabo to ya yabi kansa da yake shine mafi girman masu girma na fata an gane shi yasa Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah ai shi yake magana kuma yace godiya ta tabbata ga Allah to kuma ka san lalle hakika godiyar ta tabbata ko mun fada ko ba mu fada ba shi ya fada wa kansa wa huwa yastahiqul hamda bi jami'i anwa'ihi fa'ida ta gaba wannan tsari da ubangiji ya bi na ya gode wa kansa ya yabi kansa har kai ma ka ji ka gode masa ka yabe shi shi yasa idan ka ce alhamdulillah Allah ya ce hamidani abdi to ai hamida nafsuhu qabla an tahmidahu idan ka ce arrahmani rahim ya ce athna alayya abdi to ai athna ala nafsihi qabla an yusni alayhi abduhu to wannan yabon da Allah ke yi wa kansa ba wani bawa da ya isa yi wa kansa irin haka tunda ba wanda ya samu siffofi na cika na isa an gane ko na bunƙasa kamar Allah shi yasa ba wanda ya isa ya gode wa kansa irin yadda Allah yake gode wa kansa kuma ba wanda ya isa ya yabi kansa irin yadda Allah yake yabon kansa an fahimta ko shi yasa wato ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka yabe shi aka koda shi da irin wannan abin da zai sa mutum ya ji wani irin sai ce la tuquruni kama asaratin nasara ibnu maryam kar ku rinka mun irin yadda nasara suke yi wa annabi isa dan maryam ku rinka ce ni bawan Allah ne domin in rinka jin kaskanci a gaban ubangiji kar ku rinka fadan abin da zai sa in ji ni wani ne irin wannan godiya da yabo da kirari da kuda Allah ne kadai ya cancance su don haka ko zaka yi duwani ka rinka takaitawa kada ya sa bakin ka ya kwace ka rinka fada kana yabonta da sifofin Allah idan za ku dauki misali shine ku dauki misali akan idan mamman shata ya zo waka wanda yake mata shimfuda din nan yana yabonta ka ji kalmomin da yake fada kai ka san wadansu kalmomi kalmomi ne na sifar ilahiya to irin wannan shine yabon da ya haramta bai halatta aiwa wani bawa ba sai ubangiji ne kadai shi yasa da aka zo irin su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuma ya zama wajibi ga dukkan masu yin waƙoƙi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su rinka yi wa kansu linzami saboda alhamdulillah wannan lamun din ta istihqaqiyya ce ba wanda ya cancanci irin wannan alhamdu din irin wannan yabo mutlak sai Allah mutum baya zuwa ya takizance akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba dan abin da ya ga dama to ballantana kuma wani wanda ba bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ballantana maroka da mawaka abinda zasu ta fada na kirari akan mutum kawai don ya ba su kudi ko don ya ba su wani matsayi. Ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisin al-Miqdad ibn al-Aswad riwayat Imam Muslim yace ushfu ala ru'usil maddahin at-turab, in wadannan maroka da zasu zo suna zuwa ku suna kururuta ku suna fadan kalmomi da zai sa don ku ba su abun duniya suna wuce gona da iri, yace ku dai kasa ku watsa musu idan suna yi, amma da din ku ba su kudi kasa za ku watsa musu. Wannan fa sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta gaba da Allah yace alhamdulillah sai yace rabbil alamin, wannan ta'lil ne ga hikimar da ta sa Allah yace a yabe shi. Nace kar a yabi wani irin yabo da ake yi wa Allah mutlak, li annahu rabbul alamin wa hal hunaka rabbun akhadu lil alamin, akwai wani kuma ubangijin na duniya wanda ba Allah ba? To ba wanda za a masa irin wannan sai Allah. Wani zai ce to ai manzon Allah ya girmama, ai manzon Allah to wa hal huwa rabbul alamin, babu wani banda rabbul alamin, babu wani rabbul alamin sai ubangiji. Don haka ba a irin wannan yabo wa kowa sai wa Allah madaukakin sarki, yabo da za ta sa a rinka bada sifofi na cika da kamala. Allah ne kadai yake da sifofi na cika da kamala. Ina fata an fahimta. Shi yasa Allah yace shi alhamdulillah, saboda shi ne mai rabbul alamin. Idan akwai wani da ya zama rabbul alamin shi ma sai a yi masa, idan ko babu dama babu to ba wanda za a yi masa. Fa'ida ta goma, duk yabon da wani zai yi wa wani akan abin da bai cancanta ba haramun ne. Allah ya ce alhamdulillah li annahu rabbul alamin, to duk wanda za a yaba a yabe shi akan abin da ya cancanta. Wannan shi yake nuna halacci da mustahabbanci na waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya cancanci yabo, amma za ka yi masa ne a irin abin da ya cancanta. To bin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a abubuwan da ya cancanta za ka faɗa, to ina wani kuma? Haramun ne ka yabi wani da abin da bai cancanta ba, haramun ne ka yi wani kirari da abin da ka san baya da shi, saboda faɗar ƙarya ce ka ce wani yana da kaza, shi ne kaza, shi ne ɗan kaza. Ko idan an zo gabatar da mutum kafin ya yi jawabi, irin wannan jawabi na kururutawa ana karanta sidinsa, ai ta faɗa shi ne kaza, har a riƙa ƙarya saboda mutane su ji su yi wato ya burge su in ya zo magana, irin wannan wuce gona da iri ɗin haramun ne. Ina fata an fahimta. Me yasa? Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab, duk wanda yake so a yabe shi da abin da ya san bai yi ba, a faɗi abin da bai cancanta ba a kansa, Allah ce fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab, kar ka yi tsammani waɗannan za su samu rabauta na su tsira daga azaba, walahum azabun alim. An fahimta? Walahum azabun azim. Don haka lalle a kiyaye kar mutum ya faɗi kalmar da bata dace da wani ba a kansa. Allah ne ya dace da komi, amma kowa in zaka faɗa a kansa sai ka tace iya abin da ya dace da shi. Fa'ida ta 11, hamdul insani ala ma yastahiquhu fi ma lam yatlubhu ja'iz, yabon mutum akan abin da ba shi ya nemi yabon don ya gina kansa ba, kuma ya cancanci abin shi wannan ya halatta. Ina fata mun gane, kan duk abin da na faɗa ka ɗauka bai halatta a yabi wani ba, a'a yabon gwani ya zama dole. Idan mutum zai yi magana sai aka gabatar da shi aka faɗi gaskiya ba haramun bane, kuma ba a faɗi maganar da ta wuce gona da iri ba, wannan ya halatta. Ana fahimta ko? Sannan ya halatta kuma mutumin da yayi wani abu mai kyau ka gaya masa kalma mai kyau, domin al-kalimatu tayyibatu sadaqa, sadaka ce. Me dalili? Shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Abu Dharr al-Ghifari, yace ya Rasulullah zan yi wani abun kirki sai a zo ana yabona, sai rinka jin wani iri, ko dai lada ta ne aka gama ban a duniya, ya nayi abu don Allah, na bada sadaka kuma an zo ana faɗa, ina karatun Qur'ani na haddace kuma an zo ana magana, sai mutane suna faɗa, ni kuma duk da yayin dabi'a ce ta dan adam zan ji dadi amma yana damuna ta hanyar yana yi abu saboda Allah kuma an zo ana yabawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tilka ajilu bushra almu'min wannan shine so mun tabin albishirin mu'mini tun a duniya ma aka maka balle ubangiji Allah shi yafi kowa godiya kuma shi yafi kowa godewa kamar yadda ya cancanta a gode masa haka kuma yafi cancanta wajen iya godiya don haka shi yasa ya halatta a yi wa mutum wannan idan abin da za a faɗa ba shi ya nema ba kuma ba don hakan yayi ba kuma abin da ya cancanta ne za a faɗa kuma za a faɗi iya abin da ya dace da shi ba za a wuce gona da iri ba fa'ida ta 12 fi hamdihi tabaraka wa ta'ala li nafsihi raddun 'ala al-jabariyya da Allah yayi fi kansa yace alhamdulillah akwai raddi akan ƴan aqidar jabariyya aljabariyya wani bangare ne daga cikin bangarori uku na wadanda na mutane dangane da imani da kaddara akwai wadanda ake ce aljabariyya akwai wadanda ake ce alqadariyya akwai kuma ƴan tsakatsaki sune ahlus sunnati wal jamaa dangane da imani da kaddara ɗan jabariyya suka ce duk abin da kaga dan adam yayi shi bai da katabus Allah ne yake juya shi yadda yake so idan kaga mutum yayi abu mai kyau Allah ne ya sa shi dole sai yayi ko ya ki ko ya so sai yayi in kaga mutum yayi laifi Allah ne ya sa shi dole inda Allah bai sa shi ba da ba zai yi ba walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu haka suke daukan wannan don haka Allah kawai yana juya mu ne sai mun gama sai ce to je ka wuta tunda kai kaza dama haka na halitta maka wuta fasalu yasiruhu lil usra in kai aljanna kuma dama don ita ne yi kashi sai maka sauki kai fasalu yasiruhu lil usra wannan sune ƴan jabariya ba su wa Allah adalci ba don suna jingina wa Allah zalunci da mugunta don sun nuna cewa duk wanda ya je wuta Allah ne ya sa shi wuta dole shi bai cancanci wutar ba domin ba shi ya so ya aikin wutan ba in an yi haka kaga zalunci kenan ubangiji kuma laysa bi zallamin lil ibad dan kadariya sune zanda suka ce a ba ruwan Allah da duk abin da kake yi bai sa ka ba kuma bai hana ka ba mutum shi yake ganin daman ta in ka ga mutum yana sallah sai Allah ya kana yace ce a ashe wani zai yi sallah to ga baka aljanna in ga kana sata sai ce ka wani baka kyauta ba ai ban dauka haka zamu yi da kai ba dan zo ne sun yi wa Allah adalci sun jingina wa Allah gazawa da kasawa cewa Allah yana ganin ana abubuwa ba abin da ya iya sai dai ga wani kawai ya zarce kawai ya zama dan ta'adda sai Allah ya ce wani ba haka muka so ba haka na so ba amma zan kona ka kaga wannan ai ana jingina wa Allah jahilci da gazawa ne ahlus sunna wal jamaa sune waɗanda suka ce ku da kuka ce Allah yana sa wannan sai muka ce eh mun yadda Allah yana sawa domin wa ma tasha'una illa an yasha Allah komai sai Allah ya so ake wanda duk kaga yayi sallah sai da Allah ya so wanda duk kaga yayi sata sai da Allah ya ga dama don baka saka shigo cikin mulkin sa kai sata bai ga dama ba don in bai ga dama ba kai kuma ya zama bai ga dama ba ya dawo kafin karfin sa kenan shi kuma ba wanda ya fi karfin sa in muka goraddi akan ƴan kadariya kuma sai mu ce da Allah madaukakin sarki ya ga daman nan kai ma fa ka ga dama amma sai da kai ka ga dama za ka yi shine wa mata sha'unan ku na farko sai Allah ya ga dama ya barka kai shine illa an yasha Allah inda baka ga dama ba Allah ba zai saka dole kai sata ba don yanzu kuna zaune a nan inda kun ga dama da kuna gidan giya in kun je shiga akwai wanda zai kore ku ne me yasa kuka zo nan wa ya kawo ku ku go kawo kawun ka ko ai amma akwai dan su a can kuma inda Allah bai rubuta sunan ku samu wannan rabon ba ku isa ku shigo to kaga ku kun so Allah kuma ya so wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ka ba Allah nasa ka ba wa bawa nasa sai da baka yi wa Allah zalunci ba ka jingina wa Allah adalci kuma ka ba wa bawa kuma dama domin idan ka ce bawa baya da dama to kana nufi Allah zalunci zai yi kenan sai ya je ya kona mutum ina fata mun fahimta ko to wannan duk yana cikin abin da muka fahimta dangane da cewa alhamdulillah domin idan da ba don Allah ya bawa daman yin mai kyau ya taimake shi ba ai bai cancanci a ce alhamdulillah ba to kaga rabi ne akan duk waɗannan me wato waɗannan aqidoji guda biyu kuma da yake rabbul alamin shine ubangijin da sai ya ga dama kuma ayi to kaga wannan kuma rabi ne akan wa akan ƴan kadariya wancan raddi akan jabariya wannan kuma raddi akan kadariya sai ka tsaya akan aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa nu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi da abun da kaddara mai kyau da kaddara mara kyau da ayyukan mutane duka wallahu khalaqakum wama ta'malun da ku da aikin ku duk Allah ne ya halitta. Fa'ida ta gaba ta 13 kenan, isbatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Mun tabbatarwa Allah, lalle Allah yana da sunaye kuma Allah yana da sifofi, shi yasa ake ce tauhidul asma'i was sifat. Mun ji anan har sunayen Allah guda biyar, alhamdu lillah, waye lillah shine Allah, rabbu waye rabbu shine ar-rabbu, ar-rahman ar-rahim malik, kaga al-malik. Waɗannan sunaye guda biyar wasu ne daga cikin bangare na sunayen Allah, kuma walillahi al-asma'ul husna. Sai Allah ya fara da su a farko-farkon suran domin ya nuna maka yanda Allah ya cancanci, wato ya zama Allah madaukakin sarki ba wani bane da yake boyayye. Allah madaukakin sarki ya bayyana kansa, shi yasa ya faɗi sunansa a fili, kuma yasa bayinsa suka san shi, kuma yayi bayanin kansa da sunansa da sifofinsa, saboda babu abinda dan Adam ya sani sama da Allah. Kafin dan Adam ya san kansa, in ya duba zai fi sanin Allah sama da yanda ya san kansa, domin inda ba Allah da ba shi. Fa'ida ta 14 shine tahqiqu tauhid bi aqsamihi thalatha, tabbatar da tauhidi da kasuwar ta kashi uku. Tauhidur rububiyya, alhamdulillahi rabbil alamin. توحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم. توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا تبو مشابير إثبات أن الله تعالى ليس كمثله شيء في مخلوقاته إذ هو رب العالمين. ونن وتشوى الحمد لله رب العالمين يا تبت من تشوى الله متوك تنسر كبادة تمكر مبايا كمادة قوة. Wannan kuma raddi ne akan waɗanda ɗan suke al-mushabbiha, waɗanda suke kwatanta Allah da wasu, suke Allah kamar wani, ko waɗanda suke cewa wato wani ma Allah ne, ko su ce Allah madaukakin sarki yayi ululi akan wani. Tunda ya zama rabbul alamin, ubangijin al-alamin, to shi da ya zama alladhi fatarahum wa awjadahum, an gane ko, wa huwa rabbul khaliq la yakunu mithla al-abdil mamluk. Ba yanda za a yi ubangiji shine rabbul alamin kuma ya zama yana kama da al-alamin din, sai za a yi ubangijin su wanda ya halicce su shi kuma ya zama shi kuma yana kama da su? Ai ba zai taba yiwa a hankali ma ubangiji madaukakin sarki in zai yi wani sai ya yi irin kansa ba, dole ya yi wanda zai yi kama da bawa. Don haka dukkan muhallitun Allah bayi ne, shi kuma Allah madaukakin sarki ubangiji ne, shi yasa ba mai kama da shi, laysa kamithlihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'ida ta 16 haka ne, isbatu anna Allah ta'ala huwa al-awwal fa laysa qablahu shay, da Allah yace alhamdulillah rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin al-alamin. Kafin ya zama ubangijin su, na fata mun fahimta, dama shi ubangiji ne, amma su ba su zama bayi ba sai da yayi su suka zama bayin, suka zama halitta, ba zama halitta ba sai da yayi su. Kafin ya fara halitta, ana fahimta, tun kafin ya fara halitta yana matsayin sa na rabbu, haka ne ko? Wannan ya nuna ubangiji madaukakin sarki, wato huwal awwalu falaysa qablahu shay, Allah shine na farkon da babu wani kafin sa. Kuma tun da ya zama ubangijin su, to ko shine na ƙarshen da ba kowa bayan sa? Ina fata an gane wannan, ina fata ku fahimta ne, ku yi nisan tunani. Duk kullu ma shi wallahi alam, duk abinda ba Allah ba sunansa alam. To Allah yake shine rabbul alamin, ubangijin dukkan al-alamin. To kafin yayi alamin din, ai dole shi yana nan. To ya nuna cewa ubangiji baya da farko, saboda lokacin da Allah ya fara halitta ai akwai abin da ya fara halitta. To kafin ya fara halittan fa ai shi yana nan, don haka ubangiji huwal awwalu falaysa qablahu shay. Fa'ida ta 17 muqaranatu hamdihi ta'ala bismihi ar-rabb dalilun ala tarbiyatihi lil khalqi wal inayati bihim فلا غنى لهم به ده الله يجي الحمد لله غوديا تا تبتا ga Allah kuma sai yace rabbi sai dauko sunan sa na arrab kafin ya dauko wani suna don ya nuna maka cewa dukkan halittun Allah suna bukata a wurin sa dama nan arrab shine almurabbi shine alkhaliq shine almurabbi shine almudabbir shine almutasarrifu fi ibadihi wa khalqihi kama yasha kayfa yasha don haka shi yasa Allah ya zama arrab saboda cancantar sa da kasancewa wato shine wanda yake gudanar da halitta kuma shike rayar da halitta fa'ida ta 18 isharatun ila anna alhikmata fi wurud al-ajhiyati bi dhikri ismi rabbi limunasabati kauni rabbil alamin khaliqan wa qadiran wa aliman wa raziqan wa rahima da Allah yace alhamdulillah sai amfani da sunan rabbu a wajen al-alamin shine ubangijin al'alamin da ce ubangijin mu'mine kawai ba da ce ubangijin musulmi ba a can gaba da mu yi da yace zalikan kitabul arabi fi sai ce hudan gawa lil muttaqin alladhina yu'minuna amma nan kuma lil alamin ga kowa don ya nuna maka shi ubangijin kowa ne kar kai rohon ubangiji wa wani kowa bawa ne gaban ubangiji don aka tallata ubangiji wa kowa don shi ma zai zama cikakken bawa Allah na kowa ne na faɗa ne wannan saboda addinin musulunci ba na waɗansu ne da Allah ya kebe naku ku kadai ba addinin musulunci na kowa ne don haka awada da awarsa kowa ya samu domin rabbul alamina ubangiji ne na kowa har waɗancan da basu musulunta ba suna bukatar sa don haka kai ka musu bayanin sa domin su gane shi su karbe shi a matsayin huwa rabbuhum an fahimta ko sanne na ƙara nuna maka cewa Allah yana iya karbar addu'a a wurin kowa wannan shine fa'ida ta gaba shi yasa galibi a cikin alqur'ani zaka ga addu'a rabbi da rabbana rabbi la tadhalni fardan rabbana atina kowa in yazo addu'a sai ya ce ubangiji na sai ya ce ubangijin mu saboda wannan sunan na rabbi da ya amfani da shi a rabbul alamin na kowa da kowa ne shi yasa shedan ma ya amfani da rabbi ya ce rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun sai Allah ya amsa ce qala fa innaka minal munzirin don haka kowa ya roka a wurin Allah Allah yana iya bashi na faɗi wannan ne saboda kar wani ya dauka don wani yayi addu'a Allah ya karba wannan ya nuna shi yana kan daidai ne a'a shi Allah tunda yana da shi na alamin ne shi kowa ma yana ba yana bashi wa atakum min kulli ma ta'altum fa'ida ta 19 isti'maluhu ismuhu ar-rabb دليل على انه المربي والمدبر لشؤون جميع الخلق مؤمنيهم وكافرهم ولهذا يقبل دعاء عباده مؤمنهم وكافرهم وانا نافع فائده ta 20 shine دخول الانس والجن والملائكه وغيرهم في جمله معنى العالمين دليل على مساواه على مساواتهم في العبوديه تحته da Allah yace rabbil alamin ubangijin alalamin ya nuna cewa dukkan mu bayin Allah ne kuma dukkan mu iri daya ne a gaban Allah a matsayin mu na bayi ba wani da yafi wani cewa wani babban bawa wani karamin bawa dukkan mu bayi ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan wannan mun fada ne saboda kar wani ya dauka cewa ai ku musulmi ku ne kadai bayin Allah sauran su ba bayin Allah bane da musulmi da wanda ba musulmi ba da dan adam da aljan da mala'iku da sandararrun halittu dukkan su bayin Allah na fata an gane saboda inda ba zama bayin Allah ba da ba ma yanda za a yi ma su samu shi yasa Allah ya bar su har ma ka iya ganin su saboda su bayin sa ne shi yasa Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ko ku mutane ko tsuntsayen da suke yawo a sama al'umomi ne irin ku kai bincike akan ilimin tsuntsaye zaka gane wata duniya ce ta rayuwar wasu halittu wanda ya fi karfin kokolwarka haka kananan halittu kiyashi da tururuwa haka waɗanda suke cikin ruwa saboda shine rabbul alamin shi ubangiji ne na kowa kuma dukkan mu bayi ne a gaban sa to amma mu bil adama mun zama mun fi kowa saboda mun fi hakikin rububiyar ubangiji mun fi bayyana ta domin mu ne muka zama mukallafun sai Allah ya zama rabbu sai mu rinka bauta masa to sai Allah ya ce tunda kuka zama haka walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kuma sai muka zama walaqad karramna bani adam mun samu daukaka saboda mu muna mun fi taqiqin wannan rububiyar ta hanyar muna bauta wa Allah kuma Allah ya umurce mu ya hana mu fa'ida ta 21 da Allah madaukakin sarki yace rabbil alamin kuma wato da kuma yanda muke khitabin sa muce iyyaka na'budu akwai raddi akan wadanda suke cewa ba Allah al-mulhidun kenan sune itai wadanda su ba su yadda da cewa akwai Allah ba in ma akwai su ba su yadda shi yake yin wadannan abubuwa ba ne yace ce take yi shi kawai yana nan ne yana jira yana kallo in sun yadda ma yana nan kenan da Allah yake rabbul alamin radi ne akan su cewa shine ubangijin alalamin sai kuka gane cewa shi rabbi ne gare su shine inda kuka ga abubuwa suke tafiya daidai ko kai dan adam da kake da hankali abubuwan ka ba kullun suke tafiya maka daidai ba wata rana suna rushewa to maka dubi yanda Allah ya sa abubuwan da baka da hankali su kuma nasu baya canzawa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ka taba ganin sama ta kode mala'iku sun zo ana renovation ka taba ganin kasa abubuwa sun canza ta ce ku matsa mala'iku za su yi gyara a sassa waɗansu abubuwa don in an zo noma a ci gaba da samu ka taba ganin iska ta tsaya sai mutane su je su yi protest daga baya a ce abubuwa su sake dawowa ka taba ganin Allah ya daina ruwa wani kuma ya ce ku bar nasa ganawa duk abin da Allah yake haka yake ci gaba wanda ya tabbatar da cewa lallai huwa rabbul alamin ina fata mun fahimta sannan a can gaba sai Allah ya ce bayan ya ce rabbul sai ya ce iyyaka duk wanda baya nan ba a ce masa ka don haka lallai akwai Allah fa'ida ta 22 da Allah ya ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallakin ranar kiyama ranar sakamako yana tabbatar da wajibcin yin imani da cewa lallai akwai tashin kiyama fa'ida ta 23 at-tanbihu ala al-isti'dad li yawm al-jaza da Allah ya ce ranar sakamako bai ce ranar kiyama ba anan sai ce ranar sakamako don kai shiri akan an zo za a maka sakamako akan duk abin da kake yi sai ayar ta nuna maka ai an saba ce yawmul akhir an saba ce yawmul kiyama amma nan yace yawmul din saboda nuna maka ana magana akan aiki ne fa kai aikin da akan sa za a maka sakamako kuma iya abin da kai iya abin da za a saka maka akai in mai kyau a baka mai kyau in mummuna a maka mummuna fa'ida ta 24 takwiful muluki wal jababira bi malikil muluki alladhi yadhharu mulkuhu yawm al hisab da Allah yace maliki yawmiddin mamallakin ranar kiyama don ya jijjiga ya girgiza zukatan waɗansu masu mulki waɗanda suke yin mulki irin na wato jabberanci da waɗanda suke yin mulki wato irin na wuce gona da iri da wanda suke mulki na danniya da zalunci Allah ya ce akwai ranar da shine kadai zai rike mulki a hannunsa don haka wannan jan kunne ne gare su da yace maliki yawmiddin za a zo ranar da al-mulku yawma idhin lillah al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wal-amru yawma idhin lillah fa'ida ta 25 tabbatar da aqidar at-tarhib wa at-tarhib da aqidar al-khawf wa ar-raja a cikin zukatan bayi shine muyi kwadayi amma mu rika jin tsoro mu ji tsoro amma mu rika sa fata da sa tsammani haka ake so bawa ya zama shi yasa Allah ya jera su anan da yace alhamdulillahi rabbil alamin in ka ji rabbil alamin sai ka ji tsoro ubangijin dukkan alalamin balle ni duk yawan girman duniyar nan da abubuwan da Allah ya halitta a cikin nature yanda har yanzu dan adam bai gama gano ya nature take ba duk shine ubangijin ta kai to ni kuma a ina nake ma an fahimta to daga baya sai Allah ya ce arrahmanir rahim sai ka dan ji sauki ya dan rage maka Allah shine mai rahama a nan duniya a lahira ma akwai rahama arrahmanir rahim sai ka ji sauki ka ji sauki karka sangarce sai ce maliki yawmiddin kuna fahimta yanda Allah yake balancing tsakanin a tsoratar da kai sannan kuma ayi maka albishir. Wannan shine tsarin Allah akan addini, kuma haka Allah yake so mu rayu akan tsoro da kuma sa tsammani. Fa'ida ta 26 shine wata fa'ida ce ta larabci wanda ake ce al-iltifat fil khitab. Da Allah ce alhamdu, kun sani a turanci akwai ta ka'ida akan maganar wanda ake magana da shi, akwai first person singular, second person singular, da kuma third person singular, kun san shi aiko, haka kuma first person plural da sauransu. To first person singular shine kai ne yin magana, second person singular shine wanda kake magana da shi, third person singular shine wanda ake magana a kansa, shi baya na wurin. To da Allah yace alhamdulillahi, inda aka sa masa pronoun godiya ga Allah, kaga ba a ce ni ba, don haka ba za ka ce ai ba, ba za a ce kai ba, don haka ba za ka ce you ba, za ka ce rabbil alamin, ubangijin halittu. Wanne ne wani zamiri za ka sa masa he, shi? Kuna ganewa ko? Ar-Rahmanir Rahim sai ka ce he is, shi ne. Maliki yawmiddin shi ma he is, shi ne. Amma da kace iyyaka you are, kuna gane maganar? Kana ce shi sai ka zo kuma kace kai, kamar da kana magana da wani ne, yanzu kuma sai ka dawo kana magana da gashi a gabanka. Wannan wata hikima ce da take da zalaka da take nuna zalakar Al-Qur'ani, shine wai ana yin tambihu sami' wal mustami', da kuma tambihu sami' wal musmi', da kuma tambihu al mukhatab, an gane, da kuma wato tambihu al ghaib. Idan Allah ya koro magana yana yi akan wasu, sai ka ji kamar da wasu ake can, sai dawo sai magana akan ka, sai ka ga ashe ma har da kai fa. Idan mai karatu yana cikin karatu, sai na amfani da dhamirin shi, kamar Allah yana masa magana ne, can sai Allah ya yi magana da wani, sai kai ma mai sauraro, kai da ba kai kinki karatun ba, ya kaji ashe har da ni a ciki. Kun gane maganar? Shi yasa Allah yake juya irin wannan, yana da yawa a cikin Al-Qur'ani. Wani lokaci Allah ya fara da su sai ya dawo ku, wani lokaci ya fara da ku sai ya koma su, saboda kowa ya samu shiga da nan da nan nesa. Huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki, sai yace wajaraina bihim, bai ce wajaraina bikum ba, ana fahimta? Yace aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu atawira min fiddatin wa taqahum rabbuhum sharaban tahuran inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Yana magana akan su, sai dawo ya ce ku, da kaje ana ta ce su din nan ba wasu bane fa ku ne, da kaje ana ta ce ku wanda suke nesa ma har da su. Sai sa ya ce alhamdulillah, yana ta magana akan wani, kana jin Allah can, kuma sai dawo ya ce ka dawo ka nutsu ba, gashi anan iyyaka na'budu. An fahimta ko? Fa'ida ta gaba ita ce wato da Allah madaukin sarki yace iyyaka na'budu, yayi taqdimul ma'mul 'ala al-amil, mun dan yi magana akan wannan a baya, don ya nuna maka muhimmancin ikhlasi a cikin ibada. Da kace iyyaka, duk wanda yayi ibada wa Allah kuma ya sa rabon wani a ciki, to Allah baya bukata, don iyyaka kai kadai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace ana aghna shuraka yani shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, duk wanda ya aiki kuma ya sa wani a ciki, na bar wa wancan din, ni bana bukata. Don haka sai ka je Allah ya ce ka je shi ya biya ka, yana da abun biya. Fa'ida ta 27 da 8 ita ce da Allah ya ce iyyaka na'budu, wato don mu gane cewa Allah madaukakin sarki ya kebe mu'minai da wata ni'ima ta al-ubudiyatul khassa. Da yace alhamdulillahi rabbil alamin, kowa ma ya zama bawa kamar yadda muka ce, amma nan kuma kowa yana bautawa Allah, ko ta fuskar da ya sani ko ta fuskar da bai sani ba, ko ta fuskar da ya so ko ta fuskar da baya so. Walillahi yazidu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan. Amma nan sai yace iyyaka na'budu, wa kai muke bauta, sai zama wannan al-ubudiyatul khassa, ita ce wanda mu'minai kadai suke yi, su ne suka cancanci Allah madaukakin sarki ya kira su da suna bayinsa, bayi na musamman, ba bayi na gama gari ba. Irin su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ce musu wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Irin su ne Allah ya ce in sun yi laifi ma kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sune waɗanda a ranar kiyama Allah madaukakin sarki zai ce musu ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Fa'ida ta 29 ita ce wato mun gane cewa ka samu damar yin ibada ma fa falala ce daga Allah, sai Allah ya baka dama. Shi yasa yace iyyaka na'budu kuma yace me wa iyyaka nasta'in. Duk wanda kaga yana bautawa Allah ka taya shi murna, Allah ne ya zabe shi, don Allah ce huwa jitabaku, Allah ne ya zabe ku, don duk duniya suna bayinsa, sai yace ku ne za ku zama bayi na musamman. Su kuma wanda za su zama bayi na gama gari, su bayi ne amma za a kona su, ku kuma bayi ne na musamman, lada za a baku. Saboda me yasa zaba Allah ya yi, shi yasa bawa ya ce wa iyyaka nasta'in, muna neman taimako, saboda da taimakon ka ne muka shigo, to muna neman wannan taimakon ya ci gaba da zama tare da mu. Fa'ida ta gaba ita ce da Allah madaukakin sarki ya ce na'budu, kaga sai zama fi'ili ne mudari, shi ma wannan fa'ida sai ta larabci, wanda shi dalilu ne ala dawami wal istimrar. Ai ana cikin yin abu ne in ka ji an ce na'budu, wanda yake nuna in ka fara bauta kar ka daina bautar da kai jiya bata isa ba, shi yasa bai ce iyyaka abadna ba, yace iyyaka me na'budu, don kai tani. Saboda Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kai tabbata wa ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka. Fa'ida ta 31 ita ce da Allah ya ce na'budu kuma ya ce nasta'in kuma ya ce ihdina, sai ta yi amfani da zamiri na jam'i. Lokacin da kake karatu ai kai ta yi kai kadan kan, lokacin da kake sallah kai ne liman, ai kai kadai ne liman din, me yasa baraka ce ihdini ba? Me yasa in kana sallah kai kadai ba baraka ce ihdini ba? Sai ce ihdina, kuma kace iyyaka na'budu, yanzu kana bautar ai kai kadai kake, kuma wa iyyaka nasta'in, dan ya nuna maka cewa sai Allah ya amfani da aqallul jam'i indal jumhur, aqallul jam'i salata, sai mai ta sau uku da iyyaka na'budu da nunun ya take mai ta nasta'in, ya take mai ta ihdina. Saboda duk duniya sun yarda da cewa in an kai uku an cika jam'i, waɗansu sun ce ba a kai jam'i ba idan dai aka tsaya a biyu, wasu kuma sun ce daga biyu jam'i ya fara, jumhurin malamai sun ce ya kai uku, to sai Allah ya amfani da ukun ma, saboda kar wani ma ya ce ba a kai jam'i ba, don ya nuna duk abin da za a yi a musulunci tare ake yi, ba a yi kai kadai. Don haka kar ka rika sallah a gida kai kadai, iyyaka na'budu, kar ka fara azumi kai kadai, iyyaka na'budu. In an ce an ga wata ka sha ruwa, saboda iyyaka na'budu, saboda ba za ka je kai hawan arfa kai kadai ba domin iyyaka na'budu. Kuma da Allah ya ce wa iyyaka nasta'in, wurin ka muke neman taimako, to haka kuma taimako da kake nema a wurin Allah na al'amuran duniya ba kowa yake neman, in ya je neman sana'a kuma yana neman sa'a ba, yana neman Allah ya taimake shi, to duk abin da kake so ka samu albarka ka haɗu tare da mutane a yi tare. Shi yasa al'amura na duniya ma sai an samu haɗin kan mutane, duk wanda yake zai ware yayi abu shi kadansa ba zai ci nasara ba, dole sai ka yi hakuri ka zauna tare da mutane, saboda wa iyyaka nasta'in. Fa'ida ta 32 ita ce da Allah ya jinkirta ihdinas siratal mustaqim, sai da yace alhamdulillahi rabbil alamin, yayi bikansa arrahmanir rahim, yayi bikansa maliki yawmiddin, iyyaka na, kafin yazo addu'a ya nuna ladabin yadda ake addu'a. In ka zo addu'a kar kana zuwa ka ce Allah ba mu, a'a ka tsaya kai wa Allah kirani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani yana addu'a kai yana zuwa Allah ka bai ce a'a, kar kai addu'a gaba gadi, sai kai sana'i ga ubangiji, kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gabatarwa kenan. Shi yasa Allah ya fara gabatarwa don ya nuna mana haka ake addu'a kafin a ce ihdina. Fa'ida ta 33 shine da Allah ce ihdina roƙo ne akan neman shiriya bayan yayi magana akan ibada. Wannan ya nuna ma'anar cewa wato ya ce iyyaka na'budu, وإياك نستعين da me isti'anan da muke shine ihdina ka shiryar da mu wannan kuma addu'a ce ashe addu'a huwa al-ibada ashe addu'a ibada ce duk wanda ya daina roƙon Allah to kamar ya daina bautar Allah don duk me duk bawa yana bukata a wurin Ubangiji daga lokacin da kaji baka bukata kuma to ka kangare kenan daga Allah shi yasa Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace innal ladina yastakbiruna an du'ai عن عبادتي لأن الدعاء هو العبادة فإذا تقبع ودى إتشي تتلاتين دهدو تحقيق التوكل على الله في قوله نستعين تبتد دا توكلي قال الله دا الله يتشي وإياك نستعين قليك مكي نيمان تيمكو فاك دعا بنا لك كدو غرق الله لنقوانا كدو غرق الله كر كدو غرق قوة كر كدو غرق إيا وركا karka dogara da cewa wane ya tsaya mu a'a ka dogara ga Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangijin da baya mutuwa fa'ida ta 35 anna at-tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab bal huwa min at-tawakkul aidan fa fi qawlihi nasta'in isharatun ila anna al-isti'anata billahi ba'da suluki al-asbab kama fi qawlihi ta'ala da yace muna bauta gare ka kuma muna neman taimakon ka kana neman taimakon Allah duk wanda yake neman taimako akwai abin da ya fara kenan sai na so a taimaka masa kenan cewa tawakkali ga Allah ba shine ka koma ka kwanta kuma ka jira Allah ya maka ba a sai dai ya taimaka maka shine nasai ba muna bauta maka kuma muna neman ka mana ba a'a muna bauta maka kuma muna neman taimakon ka ashe ka fara ne shine abin da Bahaushe yake Allah ya ce tashi in taimaka aya nan da yake din shine malan wa iyyaka nasta'in kar wani dan je ya ji na ce sirrin fatiha maganin talauci ko sai wani ya koma kawai gida alhamdulillahi rabbil alamin fatiha kafa 70 da haka ne za ka yi kuɗi Allah bai taba haka ba kuma ba zai akan ka ba ba da haka Allah yake yi ba idan kana so kaga aikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ka tashi ka nema sai ka yi wa iyyaka nasta'in sai Allah ya taimake ka ina fata an fahimci wannan kar ka zama rago wajen karatu kar ka zama rago wajen neman sana'a kar ka zama rago wajen nema in ka buga nan bai baka buga can in ka buga can bai baka kara gaba duk inda kaga wani ya yi kuɗi je ka kai ma akwai rabon ka a can wannan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wani zai ce to a yanzu ba hanyoyi ba abubuwa sun carke kuma gashi mun yi yawa overpopulation ga high demand to bari in baka misali wata baiwar Allah mace kuma yarinya bata taba aure ba bata ma taba ciki ba bata taba ciki ba bata ma taba aure ba wata rana kawai sai gashi tayi ciki ya kake jin raunin mai ciki ya kake jin raunin yarinya karama ya kake jin raunin budurwa ya kake jin kuma raunin ciki yau akai kuma ya kai girman ciki wata tara sannan ya kake jin raunin toman yarinyar da ta tashi a cikin tsarki da nagarta kuma yau gata tana da ciki cikin mahar ya kai na haihuwa wannan toman da yake cikin zuciyarta amma da ta jin yunwa sai Allah ya ce wa fuzi ilayki bijil'in nakla da ta fadi a gindin itaciyar dabino dabinon kuma ba yaya busashe ne sai Allah ya ce ki jijjiga bishiyar dabino kafin dabino ya zubo ba haka kawai zan baki ba sai ta jijjiga sai dabinon ya zo idan kana so Allah ya ji tausayinka kai mace ne kai ne ciki ne kai budurwa ce idan Allah madaukakin sarki ya ce wannan na Maryamu jijjiga dabino kafin in baki kai kuma kana daki sai ka ce Allah ya aiko maka dabino har daki ai ya kake yi sai kai aiki wa huzi ilayki bijil'in nakhlati tusabitu alayki rutban janiya akan wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana yace da mu ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jal kayi kokarin neman abin da zai amfane ka sai ka nemi taimakon Allah ka ga nuna sai ka fara kokarin sai kuma kai addu'a amma wanda yake yin addu'a Allah ka ban aiki a wuri kaza wani ya samu aiki ya Allah saurani ba haka Allah yake yi ba tashi ka nema sai Allah ya baka mun samu fa'idoji 35 saura mana 15 da ma wasu kuma da in Allah ya sa sun sake zuwa na ƙara da kuma bayanai da suka shafi wannan sura akan fa'idoji na fiqh su kuma duk gobe ma baje koli su in Allah ya kai mu abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.